الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه جاء الله سبحانه وتعالى يسكن يرجس الأمين سوسع يهدم أولا سكيا سكيا الأصبر قلوا قوتا جمادى الأولى جزرم الله صلى الله عليه وسلم كان بودا لأي بودة لا تنبه وليك ديني دا شاشدا قوتا أكم الشكرة بجمدين ومشاء أكم كما سيد بلا كراتبنا لتافة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لا متعش يو درس من عشرين لشيدة كنا ولا بك عشرين لشيدة هو يا أبو ما كن دي قبات داما من كرنت قوم فارد عندما لم يسامن تأكيد فصلي ليس لأولياء الله زي يتميزون به من كرنت sai dai abin da ya rage ta'alifi da ke ƙasa shine mun karanta ba haka ne wato sharhin malam salih ali sheikh akan wannan rubutu na ibn taymiya a wani littafi kuma shi zamu karanta yau inda yake cewa hadal fasl nan ne ko malam salih ali sheikh yake cewa hadal fasl tafri'un ala ta'rifil wali wato ya kamata dai mu tuna wa kanmu abinda muka ambata a wancan karo din da ya gabata abinda malami magana akai shine mun sani dai tabbas Allah yana da waliyai na musamman salihan bayinsa da yake so suke son sa to wannan waliyai siffar su shine su masu imani ne kuma masu takawa suna bin dokokin Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani tun daga farkon littafin nan zuwa nan siffofin waɗannan mutane da suka cancanta wato su zama waliyai ne su ne abinda littafin ke magana a kai har zuwa inda muka karanta a makon da ya gabata inda yake cewa su waɗannan bayan Allah to ba su da wani ko wata tufa ta musamman da wata sutura ta musamman ta kaya da suke sawa wanda in an gan su za a gane su da ita a ce wanda da ya sa irin wannan kayan tuwalin Allah ne babu wannan har yi magana a kan irin kayayyaki da ake samu ko lafazin sufi da ake cewa ana cewa sufaye sufaye asali ana faɗin wannan kalma ne daga a zamanin baya lokacin da mutane masu gudun duniya sukan sa tufafi da aka yi shi daga gashi na dabbobi buzu kenan misali saboda talauci ko kuma su nuna ba ruwansu da duniya suna da kayan da za su sama amma ba su sa ba sai su sa irin wannan wannan abu an fara shi ne a ƙarni na biyu to daga nan ne aka samu wannan lafazi duk da cewa su masu dangana kansu zuwa ga wannan harkar ba dukansu suke cewa wannan shi ne asalin ba shi ne da abin da mutum ya bayyana mana cewa waɗannan duk sabon abubuwa ne da suka zo musulunci bai zo da irin waɗannan alamu cewa sai mutum ya sa wani kaya na musamman da a gane shi a ce masa waliyin Allah ba ne yau don asalin abin ba wai shi ne mutane su ganka su ce waliyi ba a'a kai ɗin ka zama tsakaninka da Allah waliyin ne kuma mutum ya zama haka to baya buƙatar wani kaya da zai bambance shi daga sauran mutane domin ba wai buƙatar shi ne a nuna wa mutane cewa wani waliyi ba ne a babbar buƙatar shi ne Allah ya sa ka dace zuciyarka da wajenka duk ka dace da cewa Allah maɗauki na son ka Allah ya sa mu cikin waɗanda yake so to shi ne malamin zai bayyana mana sharhi akan wannan ɓangare sai sai haza alfaslu shi wannan fasali da muka karanta tafri'un sa reshe ne wato wani reshe ne ko ɓangare ne ala ta'rifil wali wa shuruti walayati da ke magana akan ta'rifi bayanin me yake nufi da wali da kuma sharuɗan walaya ɗin ina jin kun saba dai da lafazin walaya ake cewa ba wilaya ba ko yawwa in an ce walaya shine ma'anar walittaka mutum ya zama waliyin Allah Allah yana son sa domin dama ba wai ma'anar abin shine kai kana son Allah ba magana son Allah kowa yana son Allah amma waye wanda shi kuma Allah yake so wanda Allah yake so shine wali to ana kiran sunan al-walayatu ba wilaya ban an ce wilaya da kasaran wawu to ana nufin shugabanci jagoranci sarauta shine wilaya yau to duk dai abin da ake magana akan sa kenan yace qad zakarna lakum mun ambata muku imanu salih al-sheikh anna al-waliya cewa wali huwa kullu mu'minin taqiyyin wa laysa bi nabiy abin da ake nufi da wali shine duk wani mu'mini mai tsoron Allah kuma wanda ba annabi bane huwa man hassala al-imana wa taqwa yace kai wal wali shi kuma wali huwa man hassala al-imana shine wanda ya samu imani wa taqwa da kuma tsoron Allah lafazin taqwa muna da fasara shi da Hausa kawai a ce tsoron Allah amma ba haka ake nufi ba misalin taqwa shine bin dokokin Allah ya zama ka sanya makari tsakaninka da azabar Allah shine taqwa amma dai fasarar mu ta Hausa da ake ta karba kawai a fasara haka ana cewa wanda ya ji tsoron Allah amma dai da fatan yan uwa sun san meye bambanci da wancan da wannan yace wa ma'lumun anna al-imana wa taqwa sanannan abu ne cewa da imani fa da tsoron Allah nan la yustaratu ala ahlihi an yakunu ala sifatin ma yawa shi wannan wato imani da tsoron Allah din ba a sharadanta wa mutanen da suke da imani da kuma bin dokokin Allah din nan su zama suna akan wata sifa ta musamman ba shine ala sifatin ma igraqi ne wajen abin nan wato ta'amimi ko umumi in aka ce akan wata irin sifa ko wace iri shine ma'anar sifatin ma yawa fil ma'akali wajen abincinsu aw al mashrabi ko kuma abin sha aw fil libasi ko kuma wajen tufar da za su sa illa an yakuna zalika itiyan al halal wa tark al haram sai dai idan wannan ya zama kawai mutum ya aikata abin da ke haram ne ko kuma halal wannan siffofi sune akan siffanta a ce kada ai wato a aikata abin da ke halal kada kuma a aikata abin da ke haram yau ma'ana siffofin da suka zo daga shari'a kenan ba wai magana cewa ku sa kaya iri kaza ku ci abinci iri kaza abinci kaza irin na waliye ne gero da dawa duk wanda ya ci to shine waliyi wanda bai ci ba kaza kaza babu wannan yawa babu wani abinci ko abin sha sunansa abincin waliyai ko abin shan waliyai babu wata tufa ta musamman ko babban riga ko kuma yan sha'awatu yan sha'ara da makamancin wannan a ce kuma shine tufafin waliyai duk babu yawa sai ce fa inna hadha huwa alladhi ja'alakum awliya'a mu'minina atqiya'a shi wannan bin halal da barin haram shine abin da ya sanya suka zama waliyai yau ma'ana siffofin abi Allah ayi abin da yace ayi a kuma tsorace shi a bar abin da yace a bari wannan siffofin sune dama suka sa wannan mutane suka cancanci Allah ya zabe su yasa su cikin waɗanda yake so don haka siffar ita ce kawai su zama masu wannan siffofin bin abin da Allah yake so da nisantar abin da Allah baya so a yace tamayyaza haka ne ko تميز الأولياء بتميز الأولياء بلباس خاص إشار إليهم به ليس له أصل تميز الأولياء أتي وليس بمبنتا سنواري بلباس دواتتبا دواتستورا خاص وتتم صمم إشار إليهم به دذا ألك نونا سدشي وأتي دواته لا إلي كذا itace wanda idan suka sa alamar cewa su waliyai ne kenan ko wata riga da makamancin wannan to yace laysa lahu aslu wannan bashi da wani asali a addinin musulunci bashi da asali yawa duk wanda ya fito da wannan to ya fito da wani abu sabo wanda Allah bai ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarci mutane akan haka ba a wata mayyuzuhum bi shaklin fi shu'urihim laysa lahu aslu yace haka nan su bayyana ai su bambanta daga sauran mutane da wani yanayi shine wani shakali fi shu'urihim wajen gashin kansu wato yadda za su aje gashin kansu su bambanta da sauran mutane shi ma yace laysa lahu aslu shu'urun jam'in sha'r sha'r ma'ana gashin kai yau yace imma bi halqir ra's ko dai a ce su wani aski na musamman ko a ce duk wani wanda yake waliyi ne to alamarsa shine ya zama kullum da tankwal babu wannan ko a ce ya yi saisaye duk sati shi ma babu wannan yau au bi takdirihi ko su yawaita gashin a ce su bar gashin ya dade da yawa au ma ashbaha zalika ko makamancin wannan yace fa haga kulluhu laysa lahu aslun duk wannan bashi da asali a musulunci ina fata muna fahimta yace wa kadhalika haka nan kuma tamayyuzuhum fi ma'akilihim au fi marakibihim su bambanta da abin da za su ci a ce abu kaza na waliyai ne cin yan shila kawai ko makamancin irin wannan a ce a waliyai ne kawai masu cin wannan ko kuma wajen abin da za su hau abin hawa doki sai fari kili a ko kuma jaki iri kaza ko sai saniya ko raƙumi raƙumin mai kala kaza duk sai wannan za su hau su bambanta daga sauran mutane yace au fi masharibihim ko kuma abin da za su sha ruwa iri kaza lemu iri kaza da makamancin wannan yace hada kulluhu laysa lahu aslun duk wannan bashi da asali a musulunci bal to ga alamar da za su bambanta da ita yakhtalifuna fi hadhihi yace suna bambanta ne a waɗannan abubuwan da suke halal idza kana ma ya'tuna min al-mubah lahu haka ne yawa yakhtalifuna fi hadhihi idza kana ma ya'tuna min al-mubah lahu yace wannan kawai za su bambanta ne idan wannan abu yana cikin abin da ya halatta gare su ma'ana wannan abu ne halal wannan yayi ya isa gurgudan abin da zai sa saboda haka kudin sa zai iya saya masa wannan ma ya sa gurgudan ya ci abin da zai ci saboda shine kudin sa zai iya sayo masa a kasuwa ya dafa a gidansa ya ci saboda wannan ne kawai yawa amma ba dan kawai wani wali bane to dole sai irin kaya kaza zai sa wani wali ne sai irin abinci kaza zai ci a sai ce na'am min sifati awliya illahi yace eh kila wani zai ce gashi gashi sai ce eh lalle gaskiya ne daga cikin sufofin waliyan Allah jalla wa ala annahum la yatawassauna fil mubahati mun sani daga cikin sufofin su shine ba sa zurfafawa su yawaita a babun abin da yake halal ko abu halal ne za a ga cewa waliyan Allah mutanen kirki salihan bayi sukan bar shi bai dame su ba domin su duniya ma bata dame su ba yani laysa kullu mubahin ya'tunahu su ba kowanne abin da aka ce ma halal ne suke aikatawa ba ko da halal ne to za ka cewa su suna barin sa akwai halal da dama da waliyan Allah suka rabu da shi ba sa su domin duniya ba ita ce a gaban su ba li'anna Allah jalla wa ala naha nabiyahu an zalika ha ko nan tsallakin daidai ne ko yawa yace laysa kullu mubahin ya'tunahu ba kowanne halal suke aikatawa ba ko suke ci ba domin ku dama Allah madaukaki ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan abubuwa din me aka hana annabi aikata halal ba shi ke nufi wato yawan zurfafawa cikin abin da yake halal domin harkar duniya ba ta annabawa ba ce ba ta salihan bayi ba ce kubarwa masu damuwa da ita suke su damu da ita yau shine Allah madauki ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa Allah subhanahu wa ta'ala yace wala tamuddanna aynaka kada ka rika miƙa idanunka miƙa ido ma'ana kana fadaye kana nuna kana sha'awar ila ma mata'na bihi azwajan minhum zuwa ga abinda muka ji dadi muka ji yadda dadi ga wasu yanki daga cikin su azwajan nan ana nufin qa'ifatan min wani yanki daga cikin su ba miji da mata ake nufi ba ma'ana wata qa'ifa wani yanki wani bangare daga cikin su ma'ana daga cikin mutane a duniya ba an bai wasu duniya ba suna fantamawa suna jin dadi to shine Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka miƙa idanunka kana kwadayin abin da ke hannun mutane ba ruwanka da su waɗannan su duniya ce a hannunsu ita ta dame su kai wannan abu bai dame ka ba kaga abin da ya halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na duniya ai ya halatta gare shi ko to amma kada ya zurfafa a ciki kada ya rika hankoran abin da ke hannun mutane to duk mutumin da yake son Allah wannan abin da ke hannun mutane kada ya dame shi ya bar mutane su yi abin su shi ya kula da abin da yake gyara tsakaninsa da Ubangiji wannan asali ne a shari'a da fatan mun gane wannan zaharatul hayatid dunya wato dan wato adan da furen rayuwar duniya a yace mun ba su wannan ne linaftinahum fihi dan mu jarrabe su a ciki duk wanda Allah ya ba shi duniya to ba wai wani abu ne ko wani mutum ne da za a yi wani ko wata gasa da shi ba dan haka gasa a harkar duniya ba ta cikin abun alheri. Allah madaukaki baya san gasa a cikin lamarin duniya. In ka ga mutum Allah madaukaki ya bashi duniya, to ka dauke ta a wannan babin. Allah ya yi ne lidaftinahum fihi, dan mu jarrabe su akai. Ya samu duniya, to an bashi ne domin za a zo a tsaye da shi, za a tambaye shi akai duk abin da ya shigo masa fa sai yayi amsa. Duk abin da ya samu, duk wani kobo da ya shigo, duk ɗarin da ya shigo, duk naira da ta shigo, duk miliyan ɗin da ya shigo, sai an tsaye da mutum sai yayi bayani ina ka samu kuma me kai da shi. Kaga wanda ba shi da shi ya fita daga wannan tambaya, ko ba haka ba ne? Allah madauki bai dora shi a wannan matsayin da za a jarrabe shi ya zama masa fitina ba. Yawwa, to shi an jarrabe shi da wannan, don haka dan me za ka kwallafa ranka ma akan abin da aka baiwa mutane na duniya? Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana tarbiya mai kyau cewa ka daina kallon wanda yake samanka a lamarin duniya? Ko yawwa, ka riƙa duba wanda kai ka fi shi in a lamarin duniya ne. In kana zancen duniya, an ba wa wani gida mai kyau, mota mai kyau, an bashi harkar kasuwa da faɗi, an bashi abubuwa da gashi ne yana jin daɗin rayuwarsa, to kada ka kwallafa ranka akan wannan, ka riƙa dubansa da'ima. Kai ka riƙa duban wanda kai ma ka ɗara shi ka fi shi. Akwai wanda ba shi da abin da Allah ya baka, kana da gidan da zaka zauna ba a haya kake ba, komai rashin kyansa ka fi wanda ba shi da shi. Haka ne ko ba haka ba? Kana da keke, komai rashin kyan keken nan da faman da kake da shi ya fi wanda ba shi da keke. To in ka kalli mutumin da yake tafiya a ƙasa sai ka ce alhamdulillah. Amma idan kullum kana da keke, kana hankoron, kana kallon mai babur, kana kallon mai mota, ni me yasa ba ni da kaza, to ba za ka gode wa Allah na dan wannan kaɗan ɗin da ya baka ba. Shi kuma Allah in ya baka kaɗan, yana baka kaɗan, in ka gode to sai baka na sama da shi. Amma idan ba za ka gode ba, to sai ya kwace. Da fatan mun fahimci waɗannan lamarin duniya, kullum in ka sa shi a wannan mizani, to za ka ji daɗin rayuwarka, kuma babu abin da zai ɗaga maka hankali, saboda wani ya mallaki wata duniya ba zai tayar maka hankali ba. A duk abin da kake so na duniya, ka nemi abin Allah, ka roƙa ya fidda kai daga ƙasƙanci da wulaƙanci. Amma kar ka kwallafa ranka abin da akan abin da ke hannun mutane, to za ka samu damuwa a zuciya, kuma ba za ka gode wa Allah ba bisa abin da ya baka. Amma in magana ce ta lahira, abinda za a yi tsere na ibada a shiga aljanna, to kullum ana son ka duba wanda ya fi ka. Yawwa, ka duba wanda ya fi ka azumi, ka duba wanda ya fi ka sallar dare, ka duba wanda ya fi ka da'a ga Allah, ka duba wanda ya fi ka kyautata wa iyayensa, ka duba wanda ya fi ka kyautata wa mutane, halin kirki, abinda za a yaba masa a kai na aikin alheri da zai shigar da shi aljanna, to ka duba wanda ya fi ka sai ka riƙa koyi da shi. Amma in kana kallon wanda yake ƙasa da kai a harkar da'a ga Allah, to shi ma ba za ka yi ƙaimi ka ƙara ƙarfin da'ar da za ka yi da Allah ba. Mun fahimci wannan shi ko? Don haka ƙa'ida ce sananniya, a kullum ka duba wanda ka fi shi dangane da lahira, kai ƙoƙari kai koyi da shi, ka duba kuma wanda ke ƙasa da kai a harkar duniya domin ka gode wa Allah. Allah ƙara mana ni'imominsa ya kuma ba mu damar godiya, ya kuma wato sa mu ci jarabawa da yi mana akan dukkan abin da ya jarabe mu da shi. Yace wa rizqu rabbika, arzikin ubangijinka, khairun wa abqa, shine mafi alheri kuma shine mai wanzuwa. Ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq, ko duk abin da ke gare ku mai karewa ne, abin da ke ga Allah kuwa baqin, mai dawwama ne, za mu je mu same shi. Lamarin aljanna ba ta karewa, ba wani abu cikin aljanna da zai kare. Babu wani abu da zaka ce ga budget kai ne za ka yi ka tsara abu kaza, nan gaba zai kare, daga za ka sayo kaza da kaza, duk babu wani. Mutum yana aljanna ba zancen wani abu na ni'imar da take cikinta ta kare. Allah ya bamu damar wato jin tsoronsa da bin dokokinsa yadda za mu samu wannan aljanna. Allah kuma ya bamu da rahamarsa. Yace wa zakara anna maddan nazari ila ma mutti'a bihi an-nasu min zahrati hayati ad-dunya anna hadha min ajilati ad-dunya. Ya bayyana masa cewa, ma'ana Allah ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa hankoro ko leka abinda da kuma kallon abinda ke hannun mutane na abinda aka ba su daɗi cikinsa na wato kawar duniya, na rayuwar duniya, anna hadha min ajilati duniya, yana cikin wato gaggawar ko abinda aka gaggauta na daɗin duniya. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مد العين الى كل المباحات an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miƙa idansa zuwa ga duk waɗannan abubuwan da suke halal ne fil ayati a wannan aya din yace wa anna rizq Allahi khairun wa abqa kuma arzikin Allah shine mafi alheri kuma shine mafi wanzuwa ya'ni fil akhirati kuma ina ambata wato alahira na aljanna kenan yace hadha yadullu ala anna min sifatil ubadi wannan yana nuna mana cewa yana daga cikin siffofin masu bauta wa min sifati awliya illahi kuma daga cikin sifofin bayin Allah salihan bayi waliyan Allah alladina kammalu al-imana wa taqwa wanda suka kammala imaninsu da kuma taqawarsu annahum la yatawassauna fil mubahati cewa ba sa yalwatawa su budada su yawan fantamawa a cikin abin da yake wato na halal su yi al'amarin duniya gurgurdan hali gurgurdan abin da zai musu kuma su rika nuna kiyamar duniya domin su babban abin da ke gaban su shine abin da ke ga Allah subhanahu wataala da fata muna gani yace farubbama kana shay'u mubahan abu zai iya zama halal ne waturika amma a bar shi yi anna fihi naw'atu 'alluqin bid dunya domin kuwa in mutun ne kama wannan abun to kamar zaka ga cewa ransa ya makale jikin duniya gashi abun halal ne misali mutun ne ta hankorin yi ta gyare-gyaren jiki da gyaran menene yi ta abubuwa wannan na nuna kamar zuciyarsa tana tafi zuwa ga wannan harkar duniya baya nufin mutun ya zama kazami ba umarni bane shi ma wani yawa manya-manyan waliyan Allah irin su al-imam Malik ibn Anas zaka ga abinda malamai suke akaito mana dangane da su al-imam Malik ibn Anas yana cikin malamai masu tsafta kuma masu gayu irin abinda nake nufi ku fahimci amma na tsafta dai a san abinda yake mai kyau yawa ba asalin kalmar ko gayu da meye ba a zaka ga al-imam Malik ibn Anas sutura kawai da Allah madauki ya hore masa takalma kawai sawu kafa nawa Allah madauki ya hore masa idan malamai suke hakaitowa yace wannan duk ba shi bane ta'alluqin zuciyar mutum da wannan abun kullun ina zai samu ina zai kara ina zai kaza wannan shine ba a so da fatan mun fahimci abu yau ba asalin amfani da shi a matsayin wato halal ba amma duk da haka karanta haka din shine yafi abun mutumin da yake a wato daga cikin waliyan Allah subhanahu wataala sai shi lakin min jihati al-umuri amma ta bangaren al'amura la yakhtalifuna an ghayrihim illa fima yakunu fihi naw'u kharmin lil muru'ati wa dana'a wannan daidai suke da kowa sai dai cikin abin da yake wato akwai wani abu na zubdin mutunci shine kharmin lil muru'a ana cewa makharimul muru'a abubuwan da suke zubda mutunci duk abin da zai zubda mutuncin mutum to ya nisance shi kada ya aikata wadana a ko kaskanci au asbahi dalika ko makamancin waɗannan fa innakum yatanassahuna anhu to su waliyan Allah suna nisantar wannan suna tsabtace kansu daga dukkan abin da zai zubar musu da mutunci ko kuma abin da yake akwai kaskanci a cikin sa yace li hadha kana an-nasu ya'tuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan haka ne zamu ga mutane suna zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi majlisihi a majalisarsa fa yasaluna su rika ma tambayar ayyukum muhammad wane ne a cikin ku muhammad an yi wannan ba sau ɗaya ba saboda me domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata sutura ta musamman da ya bambanta da ita a ce wannan shine kayansa na annabi irin abin da mutane suke sawa shi yake sawa mun bauci abin yadda in an zo in dai za ana so a gane shi ga wanda bai san shi ba to sai yayi tambaya amma ba wani kaya yake sawa na sarauta da wani crown da za a sa misali ne ko wani rawani na musamman ko a sa wani kan sarki irin yadda sarakunan duniya suke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba mun fahimci amma yau saboda wannan ya nuna mana cewa waɗannan abubuwan ba su ne masu muhimmanci ba yadda dai dan adam yake sawa kai ma shi zaka sa yau ba dai magana ce ta ka bambanta da wata tufa saboda kai na Allah bane su kuma waɗannan sauran mutane da ba su sa ba sun zama ba na Allah ba babu wannan a shari'ar musulunci yace li annahu lam yakun alayhi salatu wassalam yatamayyazu anhum bi makani domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya bambanta da su a wani wuri hatta majalisar yadda ake zama ba zama yake yi misali shi yana kan wani abu ba in ba akan mumbari yake yana ko ilmantar da mutane ko yana kan misali ya zauna akan mumbari a cikin masallaci yana fadakarwa ko a ce yana ya hau kan mumbarin yana jawabi ba in a zaune ne to inda kowa yake zaune a ƙasa to haka yake to yadda in an zo sai an tambaya waye shi sallallahu alaihi wasallam ka duba fa ku gani wannan shine dan adam din da yafi kowa daraja da zauna a ƙasa a cikin turbaya tare da sauran sahabbai yadda suka zauna haka zai zauna yadda irin tufar da suka sa ita zai sa wannan ya nuna mana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duniya ba komai ba sai a wurin sa da a ce wani abu sai ko dama da Allah madaukaki shi zai baiwa ba zai bai kowa ba ko ba haka bane shi yasa kamar yadda yake faɗi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da a ce duniya darajarta ta kai wato fiffiken sauro da kafiri bai samu mukurwa ɗaya ta ruwa ya sha ba saboda bai cancanci ai masa wannan ni'imar ba to amma ni'imar duniya shirme shi ba komai ba shi ka batta ka nemi ta lahira domin ita ta duniya dama Allah maɗauki ya batta in musulmi ne mutum jarabawa sai gare shi in ya same ta in ba musulmi ba ne kuwa dama can shirme ne shi in ya je lahira ba shi da wani abu da zai samu kai kuwa fatan lahira kake ka same ta don haka kada duniyan nan ta ruɗe ka ta sa ka har za ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan lamarinta kar ka yi wa kowa zamba cikin aminci kar ka yi sata kar ka zagi kowa kar ka kuma ɗauki abin da ba naka ba kar ka ci abin da ba naka ba Allah maɗauki ya tsare mu to sai shi bai bambanta da su bi makani ko da wani wuri da yake zama ba au bi libasin ko ta sutura da yake sawa au bisharatin ko da wani abu da za a yafa a kai ko a sa a kafada yau shine shara ko wani abu da za a daura shi a jiki wani abu zalika alaihi salatu wassalam a sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya bambanta da wannan daga sauran sahabbai yace wa amma ihdathu ba'd al-albisati al-khassati min an-nas fa inna ma hadatha fi al-mi'ati al-thaniyati to kun ji asali nan ya shigo mana abin da yake so ya bayyana cewa wato amma ihdathin abinda akai na farar da ba'dil albisati wasu nau'o'i na tufa daban-daban al-albisa jam'in libas al-khassa na musamman minan nasi daga mutane yace fa inna ma hadatha wannan ya faru ne fil mi'ati thaniya a ƙarni na biyu na tarihin musulunci aka fara samun irin waɗannan sai a samu wato na gaya mana wannan asali ko amma kun da ya gabata ina jin ku kumanta ba kasancewar an sami a zamanin duniya ta zo wa mutane a bangaren khalifofi da waɗanda ake raba musu kayan ganima lokacin ganima ta samu musulunci ya faɗaɗa mun san dafa rayuwar da musulmi suke ciki zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce wace iri rayuwa ce ta talauci na abin duniya ba ta dauci na zuci ba talaucin abin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai a ce ya fito daga gidansa ba shi da abin da zai ci mun ji dai Aisha tana ba da labari za su ga wata daya su ga wani wata a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ga hayaki ya tashi ba shi dai a ci dabino a sha ruwa wannan fa gidan wanda yafi kowa daraja ne a duniya wannan abun an yi shi ba sau ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito saboda yunwa da yake ji zai dauki hannunsa ya dora akan cikinsa saboda kawai cikin ya ji wani abu hannu za a dora akan ciki saboda a ji sauki daga yunwa da ake ji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya dandani wannan a wannan duniya ashe shirme shi dan me inda gun dadi ne Allah madaukaki ba zai azabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan mun fahimci wannan amma tunda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga irin wannan yanayi to ashe alama sai ta cewa duniyan nan wallahi ba komai ba shi bata kai yadda dan adam zai halaka kansa yaje ya sabbaba wa kansa shiga wuta saboda wai ya ji dadi a duniya a hada kai da shi a yanka dan adam a yi tsafi saboda kuɗi mai yawa ya shigo a fanta ma a ji dadi kuɗin da wata ran kuma tabbas zai kai don wasu sun yi kuma yanzu ba sa nan haka ne ku ba ta ko akwai mai wannan irin kuɗin wanda ai yanzu yana nan kuma zai je har tashin kiyama babu dan adam da zai tashin kiyama da wani abu a duniyar kanta ku duba ku ga da dan adam in ya mutu da me ake kai shi kabarin sa duk kuɗinsa duk irin gidajensa in ya mallaki ƙasa guda a ce ta sace shi ya mallake ta shike abin da ya ga dama kuma duk komai nasa ne in ya mutu in dai musulmi ne shi haka za a buɗe ƙasa a tumbuɗe shi a cikin ta kuma a dawo ba za a dauki ko da wato wani kaso na zinare a sa tare da shi a ce in ya je sun ya biya bashin da ke kansa ba bashin lahira ba a biyansa da abin duniya bashi da darajar da zai je biya bashin lahira mun fahimci wannan yauwa to wannan irin rayuwar fahimtarta sai masu ilimi ta kai an samu lokacin da saboda duniya ta zo wa khalifofi a baya a can a karni na biyu din an fara fantamawa ana sa kayan kawa da zinare da azurfa to sai waɗanda suke ba wai saboda talauci ba saboda gudun duniyar su sun yadda da Allah ba sa son irin wannan rayuwar sai aka fara samu a cikin su waɗanda suka ce kai mun ga duniyar nan matan da ma abun haka ya zama bari mu watsi da ita kwata kwata ba ma za mu sa kayan irin na mutane ba duk da abun ya halatta gare su sai suka fara barin wannan shine aka fara cewa to mun bari ma mu rika sa buzu shine tufan sai a samu buzu a dinka shine za a yi riga da shi da wando mutum yana tafiya ko kuma ya mayafi da shi ya daura ya sa gabansa da bayansa yana tafiya ya aka yi cewa shi wallahi wannan haka duniyar da zinarin nan naku da azurfa ba ruwa ne da shi wannan an samu wannan ne a karni na biyu a tarihi saboda kiyamar duniya wasu suka fara shiga wannan hanyar kuma a lokacin ne aka same wasu mutane ana cikin karatun alkur'ani saboda tsoron Allah in suna jin abinda ake karantawa a cikin ayoyi tun asalin abinda aka sani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta alkur'ani zaka ga wasu suna kuka ai ko ba ka bane mutum yana zubda hawaye saboda abin da yaji na ma'anonin alkur'ani wannan yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfanin alkur'ani kenan to sai abin ya fara yin gaba kuma da aka zo kan wannan marhala ta karni na biyu din sai aka fara samun wasu daga cikin tabi'an tabi'ai sai mutum saboda tsoron Allah wata ran ana cikin sallah ana karatun alkur'ani daga yaji wata aya sai ya suma sai fadi sai kuma ko wani kan sai kan shine aka fara dantsan cewa shauki Allah ya kama mutum in yaji ko yaji an ambaci sunan Allah sai shauki ya kama shi sai fadi to daga wannan lokacin aka fara wadannan abubuwa zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya taba faduwa dan yaji an ambaci sunan Allah su ba su kai ga wannan abu ba wai saboda tsoron Allah su kuma bai kai na zamanin waɗannan din ba a'a saboda yin hakan baya cikin abin da annabi ya koya musu mun gane wannan yau wato daga nan ne aka fara samun wannan abubuwa su wuce iyaka na nuna gudun duniya ko na nuna tsoron Allah na Ibn Taymiyyah na gaya mana yana da littafi mai suna As-Sufiyyatu wal Fuqara sunansa kenan wata risala ce haka karama tana nan a cikin majmu'ul fatawa an buga tare da sauran wato risala dinsa yana da muhimmanci ka same ta ka karanta asalin daga ina waɗannan abubuwa suka samu a cikin ta ya faɗi wannan cewa daga nan ne aka fara jin sai ka ji an ce ga wani mutum ana zaune kawai daga ya ji wani ya ce la ilaha illallah ko sai ya faɗi shi ya suma wai tunanin Allah ne ya shiga jikinsa har shauki ya zo sai ya samu wannan ai wani abu ana yinsa har zuwa ne ko yau abun masu bin wannan harka ta sufanci to wannan ba harka ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ko da an samu wasu mutanen kirki a baya sun yi da niyyar kirki ba ta da wani abu ba to amma dai asali fararren abu ne a cikin musulunci sabo ne shigo da shi aka yi ba karbabbe bane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a san shi ba da fatan mun fahimci abin da yake nufi yau to shine yake cewa wa amma ihdathu ba'd al-albisati al-khassati min an-nas fa inma hadatha fi al-mi'ah al-thaniya yashi kama hadatha anna lis-sufiyyati libasan khassan kamar yadda wato sufaye suke da wani wata tufa ta musamman ya'ani lis-zuhadi kuma ce sufiya wancan baya a zamanin baya abin da suke nufi zuhad masu gudun duniya aw al-fuqara aw lil-fuqara ko kuma faqirai da haka ake cewa ko a ce musu sufaye ko a ce faqirai faqiri a da in aka fada to ana nufi ba wai annabin matalauci ba abun sufayen masu irin wannan abun kuma aka ce faqiri ana nufin mutumin da yake wato mai zuhudi mai gudun duniya mun fahimci abin shi yasa wannan risala ta Ibn Taymiyyah sa mata suna as-sufiyyatu wal fuqara ba magana talaucin abun duniya bane ma'ana masu barin abun duniya din dan wato gudun duniya da kuma san abin da ke tare da Allah yace wa kama hadatha fil mi'ati tsaminati an khassa alul bait bil libasin akhdar kamar yadda kuma daga baya a karni na 8 kaji ibn tibba malamai kenan da duk wanda shi ba sa musu daga ibn tibba yana bayyana yadda komai kaza zai ga maka lokaci kaza ya faru kaza lokaci kaza ya faru wannan yana cikin dukkan ibara ta wannan wato da kuma dukkan ilimi din abubuwa da digigigi a fahimce su yadda ya kamata ma'ana a karni na 8 an samu lokacin da aka ware alim baiti da wani tufa na musamman wa duk wanda yake alim baiti ne yana da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to sai su sa tufa koriya korayen kaya koran kaya suke sawa yaj'alunahu ala aktafihim za su rika sawa akan kafadun su au bi imamatin qabra ko kuma rawali koi wannan har zuwa yanzu haka yake in kana Madina ko kana Jidda wannan shaharar abu ne shahararre a gun misali mutanen Makka Madina a Hijaz suna amfani da wannan abubuwan sosai in ka ga mutum yana tafiya da koren hirami ya sa shi haka aka fada ba daura shi ba ko kuma yayi rawani kore to alama ce ta sufa mun ce har zuwa yau in ka ji abu da nuna maka shi kuma anan wasu abun ya fara shigo mutane nan za ga ba a sa wani sai kore ko yin hirami haka za a ganshi ko wani dan gwada-gwada ko rawani ko kore za a ganshi an ya fashi a kafada ana tafiya to alamar mutum wani sufi ne ko kuma alamar suna da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka suke amma yanzu sai ta zama alama ce ta sufaye da yawa musamman a masu bin hanyoyi daidaiban waɗanda suke da sunayensu da suka sanya musu ba sai mun ambace su ba Allah kyauta to shine sai ke faɗin cewa au bi imamatin qabra ko kuma rawani wanda yake kore li yadullu an-nas wa idan sununa wa mutane ala anna hadha min ahlil bait wani yana daga cikin ahlil bait to duk wannan fararrun abubuwa ne a musulunci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai tabi ai duk ba a san su ba da fatan muna gane hatta yutuhu haqqahu alladhi awjabahu Allah jalla wa ala lahu wai dan mutane in sun ganshi da wannan kayan sai a bashi haƙƙin sai da ya cancanta daga baya kuma sai ya zama ma abun bara ko yanzu wanda ake ce masharifai za ka asali sharifi fa haramun ne in sharifi ne na gaske haramun ne ci sadaka haka ne ku ba ka ba duk wanda yake yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaka ta jini to cin sadaka haramun ne gare shi sai dai su ci da nima ko mutum ya ci abun hannunsa da ya kasuwanci ya samu amma a ɗauki sadaka a bashi to shi ya ci haramun annabi sallallahu alaihi wasallama baya cin sadaka baya cin zakka domin zakka sadaka ce innamas sadaqatu lil fuqara'i kamar dai Allah madauki ya faɗi don haka amma yanzu za ka ga cewa waɗanda suke dangana kansu zuwa ga ahlul baiti sai ka samu suna cin irin waɗannan abubuwan bal wasu ma ƙarya ne ba su da alaka da abin to amma dai su suka yi da awarsu su da ubangiji in sun koma kuma zai tambaye su to suna amfani da wannan irin abu ma domin ma ta hanyar haka wai za su samu ma'ana ana roƙon mutane cewa su ba su sadaka saboda su dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda duka ba cikin abin da sunnar annabi ta koyar yace hadhihi kulluha umurun hadithatu waɗannan al'amura dukkaninsu fararrun abubuwa ne baki ne a musulunci a bid'o'i ne da aka zo da su fa'ulima minhu anna as-salihin wal awliya da haka sai aka san cewa wato na kallake ku yace hadhihi kulluha umurun hadithatu fa'ulima minhu yawa sai aka san da wannan sai muka san anna as-salihin cewa salihan bayi wal awliya wal muttaqin da waliyai da masu tsoron Allah laysa lahum libasun khasun ba su da wata tufa ta musamman ومن منع بعض الاشياء دو وند هنا كان سوني ابو لاجل انها ليست من لباس الاولياء سبب واي كوي wannan kayan ba irin na waliye bane shi ba zai sa ba fa hada min jinsil muqdifina yau wannan yana cikin jinsin wadanda suka fara wani abu fi dini a cikin addini wa an wa in i'taqada wa in i'taqada sara zalika bid'atan in kuma har ya dauki abun ma aqida to ta zama bid'a mun ci abun yawa ya dauki abun ma aqida ce cewa ai su ba za su sa kaya ba sai irin kaza domin su sune waliye to wannan bid'a ce yawa Allah kyauta mana qaulan ko bid'atan wa qaulan ala Allah bila ilmi jalla wa ala bila ilmi kuma wato danganawa ilmi ne ko kuma fadin wata magana ne ga Allah ba tare da ilmi ba ma'ana yi wa Allah ƙarya ne kace ku ne waɗannan da Allah yake nufi cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ku dauki cewa ai addini ne Allah ne ya dora muku ku bambanta kanku da sauran mutane da tufa iri kaza to wannan kun yi wa Allah ƙarya shine ma'ana qawlu ala Allahi bi ghairi ilm yace wa hadha lahu asnafun shatta wannan yana da dangi daban-daban a qad yaqa'u an-nasu fihi mutane sukan iya aikatawa ko sukan iya aukawa ciki min haythu la yash'uruna ba tare da sun sani ba yarawna masalan misali za su ga wani anna ba'dal alwani tunasibu wa ba'dal alwani la tunasibu mutum kawai ya zabi wani launi shi a launi kaza shine namu launi kaza ba namu bane misali mutum ya ware yace kamar da yake bani misali wancan mako cewa ko a ce misali duk wanda suke sallah a masallacin nan a dora musu kowa sai ya dauko koriyar hula ya zo da ita to wannan bid'a ce mun ga wannan ko kowa sai ya sa farar hula ko sai ya sa jallabiya ko makamancin wannan duk wanda ya dora mu wannan a matsayin alamar da za ta bambance mai bin wata aqida ko mai bin sunna yace daban da sauran mutane to wannan ita ce ake cewa bid'a da fatan mun fahimta yau kada a dora mutane wani kaya da ba Allah ne ya dora musu ba a ce dole sai ka sa iri kaza in ba haka ba baka zama dan kaza ba wannan baya cikin addinin da Allah madaukaki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wato bid'a yace wa ba'dul sai mutun yace wannan launi ya dace wannan launi bai dace ba wa ba'dul marakibi tunasibu wani a daga cikin abun hawa ya kamata a hau abu kaza amma kar a hau abu kaza a hau doki mai launi kaza amma kar a hau doki mai launi kaza ko a hau jaki mai launi kaza ko mota iri kaza in ba iri kaza ba kar a hau tau ita ce ta waliyai wanda ba wannan ba ba wali bane wa ba'dul marakib la tunasibu wani abun hawa bai dace ba wa ashbah zalik hada ishi da makamancin wannan wa hada idza kana min jihati ar-ra'yi fala asla lahu wannan in ta bangaren ra'ayi ne to ba shi da asali amma idza kana min jihati tarki mushabahati al-fusaqi amma idan mutum yayi wannan ne don kada yayi koyi da wasu fasikai misali sai a samu wasu fasikai shahararru sun sa wa kansu wata alama kullun kowa ya ce sai ya sa hula iri kaza to kai ka sa hular da ta saba wannan anan shine kai daidai mun fahimci abu kace ni bazan sa abu kaza ba kaga wannan ba ta bangaren ra'ayinka ne kai ka zaba ba ka sa ne domin ka saba wa masu wannan bid'a din na fata mun fahimci abu yawa to anan kai sunna kai kuma kace kai ba za ka sa abinda wasu suka dauke shi shi'ari ba a saboda kar a dauke ka ma tare da su wannan shi kuma kai abin da ke daidai don ka bambanta kanka da su yace fa inna hadha matlubun wannan abu ne ma da ake neman sa kada ya zama cewa ka je wani wuri da ake sa abu kaza dan a nuna ana da wannan alakar da wata wani tunani ko wata tafiya sai ka sa wannan kayan dan a ce kai ma kana cikin su wannan ka biye musu kenan kai abin da suke kuma na bid'a amma ka sa tubar da ba irin wannan ba ce dan a bambance ka kar a hada ka da su فإن الأولياء الصالحين دون وليا صالح لا يلبسون لباسا يشابهون به لباس الفساق سو ولي باسا سا تفا تفا da take tayi kama da tafasikai in dai an san fasikai ne wani tufa ta musamman to karka sa irin wannan shi wa in kana mubahan ko da ya halatta mun gane wannan kun ga ayyatu urdu ko da halal ne to kai sai ka nisance shi domin kar a lissafa ka cikin wadancan irin mutane ina fata muna gane yadda abu yake yau sai shi wala ya'maluna amalan yushabihuna fihi al-fusaqa haka nan ba sa aikata wani aiki da a cikin aikin suke yin kama da fasikai walau kana mustahabban ko da mustahabbi ne to suna barin sa bal rubbama tarakuhu li tarki al-mushabahati zaka ga waliyan Allah suna barin irin waɗannan abubuwa domin barin mushabaha akwai littafin malam ibnu taymiya da ya rubutu mai kyau da ba a yi rubutu irin sa ba a wannan babi a babin mushabaha ya sa masa suna iftila as-sirat al-mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim abinda wato as-sirat al-mustaqim in kana bin sa yake wajabta maka yake hukuntawa shine ka saba wa ashab al-jahim wadanda suke yan wuta wani bayani kan kai mutane hukunci da shi'an wuta ne ma'ana dai sunan littafi ne yayi bayanin ka'idoji da ake bi wajen wato daukar mai za a sa wajen tufa mai za a ci wajen abinci mai za a sha wajen sha yadda za ka yi magana hatta magana ya bayanin ka'idojin yadda za ka yi kuma ka bambanta kanka da waɗanda suka siffantu da wata sifa ta musamman in ba musulmi ba ne ko kuma fasikai ne ko yan bid'a mun gane yau misali akan sami yan bid'a su ɗauki wani yanayi na zobe wani zobe na musamman a ce kowa sai ya sa shi ko kuma a wani yatsa na musamman suke sawa to kai ka sai zoben ka in kana so ka sa zobe kaga zai sa zobe halal ne ko to ka sa shi a wani yatsan da ba shi suka saba sawa ba dan ka bambanta da su wannan kai su ne da fatan mun fahimta tare da cewa asalin ya halatta ka sa a kowanne yatsa amma su in suka ce mu ba za mu sa zobe ba sai a yatsa dan kuri to kai kar ka sa a wannan domin kar a dauke ka a cikin su mun fahimci abin wannan kaida ce sananniya a harkar addini yadda zaka sabawa waɗanda suka yi wata tafiya ta musamman muddin da sun dauke shi ramzi ko alama da za ta nuna addinin su in ku ba su dauke shi wannan ba kai wannan na sa abin da ga dama wannan na sa abin da ga dama to kai ma ka sa abin da ga dama ka ga dama cikin abin da ya halatta da fatan mun fahimta mu yau to shine sai ki cewa ina ne yace rubbama taraku li tarkil mushabaha wa qad dhakara al hafiz ibn abd al bar al hafiz ibn abd al bar yusuf ibn umar ibn abd al bar annamiri wanda ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana 463 cikin manyan malaman andalus yana da littafin at-tamhid da sha ga mana shi ko ya faɗa a cikin wannan littafin nasa at-tamhid sunansa ya sunan littafin at-tamhid cikakken sunan at-tamhid lima fi muwatta'i maliki min al-ma'ani wal asanid sunan littafin kenan wato sharhi ne na muwatta imam malik da ya hada shi ya tattara wato a maganganun malamai ya yi sharhin waɗancan hadisai na muwatta gurgudan yadda malik ya ruwaito daga malamansa yau shi yasa ya ce lima fi muwatta'i malikin min al-ma'ani wal asanid to wannan malami ibnu abdul bar a cikin wannan littafi nasa at-tamhid حينما أتى لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعره يعني يزو بيان قاشم من قال صلى الله عليه وسلم يد النبي صلى الله عليه وسلم يكي برين قاشم ستايل بن قاشم يد النبي صلى الله عليه وسلم يكي برين قاشم من صلى لا رباوة دكوما دي فرع رموت عني دي سكي دي قاشم يلولو ميسو كاكسا أقوي سعرات آرين يد سكي أجي قاشم munan in afirka gashin mu da yake mujahid haka yake a dunkule wuri guda ba mai saukowa bane ba mu da wannan matsala mun gane to amma a wancan su masu irin wannan ga yadda yake bayanin yadda gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa annahu alaihi salatu wassalam kanat lahu jumma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da jumma shine gashi mai saukowa tadribu ila ansafi udunaihi takan sauko har zuwa rabin kunnansa gashin annabi sallallahu alaihi wasallam har yake rufe rabin kunnansa wani shi ake ce ma jumma yawa akwai jumma akwai lamma lamma in har ya taba kafada jumma kuma daidai kunni mun gane yawa duk ba za mu sanshi mutum da babu da gashi irin nasu sai yake cewa to wa kana lahu ghada'ir kuma yana da ghada'ir ghada'ir ma'anar dhafa'ir mun san dhafa'ir jam'in dhafira dhafira na ga mana makon da ya gabata ko ba nan ba ne dhafira shine a raba gashi a kakkasa shi kashi uku ko kashi biyu gashi gugu na mutum ka san wani za ka sun tattara shi gugu daya sai a kulle a wuya ko a yabi na a keya yawa wani kuma zai raba shi gida biyu shi ake ce mafarq ko tafriqi a raba shi guda biyu sai ga ziri a tsakiya duk wannan akan yi shi to kowa da irin tsarin da yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam jummar tasa yakan tattara ta wuri guda maimakon ta lullube kunne din sai ayi dhafira ko ghada'ir ghada'ir shine wannan ayi tuntu amma tuntu ba tsaye ba mai kwantawa haka sai a gyara gashin ayi a yanka shi ko gida biyu ko gida uku duk wannan yazo daga sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haka yakan yi da gashin sa domin kar a bashi kawai haka ya zubo to shine sai ke cewa ya'ani sha'arun tawil yana da gashi mai tsawo rubbama ja'alahu ghada'ir sai sanya shi yanki shine wannan ghada'ir jinin ghadira qala yace wa kana ala hadha al ulama haka nan malamai suke yin nasu da gashin su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yi ya hade shi guri guda ko ya rarraba shi hatta fashafi fasaqatil jundi har sai da ya kai ga cikin fasikan sojoji mana a cikin sojoji aka samu wasu fasikai annahum yattakhiduna ash-sha'ra liz-zinati inda ahli al-fisqi wal-mujuni suna daukar gashi suna yin ado da shi ana wani style iri ayi wannan daban-daban a wurin masu fasikanci da yin abubuwan da suke na haramu mujuni shine harkar mata da sauransu abubuwan da suke na fasikanci mummuna yace lamma sha'a fihim yayin da wannan irin abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da gashin sa sai ya yadu a tsakanin waɗannan mutane fasikai suke amfani da shi so sai ce tarakal ulama'u ko taraka anam tarakal ulama'u sai malamai suka rabu da ikrama sha'ari girman magashi da irin wannan watarbiyatahu da kuma gyara shi dinnan da kula da shi mun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya go a sunnar sa yana yin irin wannan abu kaga ba ka iya cewa ba sunna bane ko to amma ibnu abdul bar yake cewa yayin da aka samu fasikai suna yin irin wannan abun ya zama amma san su da shi ya koma style ne nasu in kaga mutum ma to alamar cewa dan kungiyar masu fasikanci to sai malamai suka ce a to tunda haka ne duk da wannan abun sunna ce to abatta kinga wannan kamar yadda Ibn Taymiyyah cikin Minhajus Sunnah zamu zo mu gani insha Allah yana bayyanawa cewa an samu lokacin da a Musa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan sa zoban sa a hannun dama ko yawa to yayin da aka samu wani lokaci sai Rafida Shi'a suka dauki kaida ce ta su duk mai yin duk mai aqidar su dole sa abin nan a hannun dama sai zama duk wanda aka ganshi ana gane shi da wannan to sai malamai suka bar wannan saboda wannan mun fahimci abu idan har masu bid'a suka rakana zuwa wata harka kowa ya zama cewa ita suke domin a bambance ta daga sauran mutane to in dai halan ne ba wani wajibi na addini ba to sai ka bar shi ina fata mun fahimci abu wannan duk ka'idoji ne da sunna ta goma da shi yau Allah madauke kyauta kunga kullun sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba ta san zurfafawa da wuce iyaka ka tsaya kan abinda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma idan an shiga abinda za a saba masa sai a hakura yace waftaru qassahu tun daga nan sai malamai suka zafi cewa su rika yanke gashi su daina barin ma yana yin lamma din ana ganin sa har ana rasa yadda za a yi shi domin mu ba mu da wannan gashi shi yasa ba mu san wahalar da masu shi suke sha ba ko ba haka bane ka duba idan su duk wanda yake gashin sa mai yawan zubowa ne kullum ko su jada zai yi ya ta tuturewa ya ta kawarwa amma idan sai shi ne sai ya dabara sai dan daddaure shi a gyaggyara shi a kauda shi gefe guda to kullum a haka suke to amma tunda wannan fasikan suka dauke wani yanzu ka duba ka ga in kana kallon abin da mutane suke a zamanin yanzu da fina-finai da mai turawa da mai ilmi musamman da kuma bakaken fata ma da mai duk wanda ya samu gashin sa ga ana yin wani style da shi a daure shi a tutu har alama ce ta masu iskanci yanzu a zamanin yanzu ko yau za a saki kirji a bude shirt haka a bude kirji mutum ana ganin sa ba a rufe shi kuma sannan gashi a daure shi a kulle a sa wani abu a baya a samu dan kunna a sa ana tafiya ita ce alamar gayu shine mutum ya cinye a zamanin yanzu haka ake ko to ko wannan abun tsara gashi a daure shi a baya asalin sa ya halatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a zamanin yanzu saboda fasikai suna yin sa sai malamai su watsar da shi sai su daina shi su gyara gashin su suna rarrage shi domin kar su kama da wadanta ina ji mun fahimce da abin duk abin da zai sa kai kama da wani dan bid'a kai kama da kafiri to ka guje shi shine kawai abin da asalin shari'a take koya mana to shine sai yake cewa ina yace waqtaru qassahu mukhalafatan li fasaqati al-jundi sai suka zabi su rika yanke gashin domin sabawa a wato fasikan sojoji yace wa hadha aswan da ya faɗi kalmar sojoji ne saboda a zamanin sojojin ne suke yawa a za kowane zamani duk wanda suka dauki wata alama suke yin ta to kai dan wannan din zaka bari ba dan zaman su soja ba shin shi wa hadha aslun ma'rufun wannan asali ne sananne wa sha'a fil azminati almutaakhirati kuma ya yadu shine sha'a ya yadu fil azminati almutaakhira azamuna da suka wato da suka jinkirta zamanin baya baya annahu yakunu min sifati ahli fiski ya ina kasancewa cikin wato wannan maganar malam salih al-shaki shi dan zamanin mu ne dan haka yake magana irin ta zamanin wato a zamanin da ya zamanin irin namu yanzu ya bayyana ya zama an yi kuna min sifati ahli fisk yana cikin alamomin mutane fasikai aw min sifati ahli adami ta'ati ko kuma wato sifa ce ta mutanen da ba su da da'a anna lahum kaza wa kaza suna da wata sifa iri ta kaza ta kaza min al-billan ahwali kamar irin wandinan da samari suke sawa a yanzu ko ga sunan da suna iri a sa wani rabin abin nan duwawan mutum a waje wai wannan shine ado shine alamar ya cinye kamar da yake faɗa kuma da irin wannan shirt din da za a sa a bude kirji ana gani cibin mutum yana bayyana a waje ana ganin gashin kirjinsa wai yanzu shine abin da mutum zai yi ya nuna cewa ya ce alhamdulillah ne na lura nan mu ba mu da irin wannan abubuwan da yawa ko da dai akwai wasu da kuma irin sa sarƙa din nan yanzu shi ma da yake shigo mutane da sa dan kunne namiji ya sa sarƙa wai ya sa dan kunne namiji gashi gandandan da shi ba kyan gani amma ya tashi ya sa dan kunne kuma ya sa sarka Allah madauke sauki to duk waɗannan irin abubuwa kaga wannan dama asali da sa dan kunne da sa sarka ga namiji ba halal bane ko ga ka ba cikin abin da zaka ce ma dama tunda kaga fasikai suke ka bari dama ba cikin sunna yau to abin da yake sunna din ne in fasiki suka dauka aikin su ne shi suke dan su bambanta daga sauran mutane to sai mu bar shi saboda karmi kama da su yin kama da su din laifi ne da bai kamata ba yafi karfi yafi girma akan yin koyi wato yin sunna din mun fahimci abin ko wato yin sunna ita ce a lokacin ka saba masa yawa koda abu asali daidai ne a sunna to in fasiki suka kama shi kai ka aje shi kai watsi da shi ka daina yin shi yawa sai lokaci amma za a samu lokaci kuma da za su iya watsarwa ko su koma wani abu daban to a lokacin in ka karanta kuma ka san sunna ne ka yi shi saboda sunna ne mun fahimci abin saboda a lokacin su kuma sun yi watsi da shi domin dama duk irin wannan watsewa za a ganta yayi take duk kuma za ka ga kuma duk mutumin da ya damu da harkar yayi komai ake yayi a lokacin su sai yayi to zai kaga yana saurin fadawa irin wannan harkar yau ana yayin kayan iri kaza za ka duk gari ya cika kowa irin su zai bin su ge ne gani ya ji miki tambayar su wai yanzu wannan sai ake yayi ne na kowa ina ganin a rana sai ga mutane da yawa duk da irin su sai ji ai saboda ba zafi kaza da kaza ne to wannan idan mutum dan rashin zafi ne yasa ba matsala bane amma dai ka dauki cewa kai zakai abun ka aka ka dora shi akan yayi wanda shi ma ba cikin sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zakai so shi to ka so shi saboda annabi yana so in kuma ka ga wani ya so har ya zama alama ta wasu mutane wanda ba mutanen kirki ba to sai ka aje shi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yana so wani to muje sai ki cewa ina ne wa sha'a fil azmi lislim ta'khir an yakun yawm mukmin wa nako yasi fahiya wa in kanat mubahatan wannan abu koda sun kasance wato abu ne da yake halal fatutraku idza kanat mumayyizatan lahu to ana barin ta ko ana barin su in suna bambancewa mutum wato ya sa shi a layin wasu mutane daban yace hadha yatamayyazu bihi salihuna la haraj fi dhalika wannan salihai su bambanta da wannan wannan babu matsala ma'ana in dai abu halal ne ya zama cewa mutum kana sawa ta bangaren cewa ya halatta to wannan ba matsala amma ka rika sa shi saboda kawai ku ce wannan shine kawai kayan salihai wancan ba kayan salihai bane wannan bai halatta ba amma in fasikai suna yin wani abu ku ku rabu da su ku yi wani abu daban to wannan babu matsala shine abin da ke nufi to shine sai ke cewa amma an yu'taqad amma a kullasi a zuciya mutum ya yi itiqadin a shay'un min al-mubahati wani abu daga cikin abubuwan da suke halal ne annahu li ahli salahi wai shine kayan salihan bayi waliyai aw yu'taqad fi shay'in min al-mubahati ko wani abu daga cikin abubuwan halal annahu la yajuzu fi ahli salahi cewa wannan bai halatta ba ga waliyai salihan bayi duna sababin shar'iyyin ba saboda wani sababi na shari'a ba min mushabahatin wa nahwi dalika ba saboda wai gudun kamanceceniya da wasu mutane da makamancin wannan ba fa innahu la yasubu to wannan bai halatta ba kina ma Allah ya subu bi halatta ba bal awliyaullahi kai bayin Allah salihan bayi waliyan Allah humul mu'minuna muttaqun sunne masu imani da tsoron Allah kama wasafahumullahu jalla wa ala kamar da Allah madaukaki ya siffanta su ya annahum min jami'il fi'ati domin ku wasu ana samun su ne a kowanne nau'i da mutane a kowanne nau'i da mutane yawa zaka same su a cikin yan kasuwa zaka same su a cikin laborori zaka same su a cikin ma'aikata zaka same su a cikin komai in dai waliyin Allah ne don haka alaka ce tsakanin sa da Ubangiji take haifar masa da zama wali ba siffar sa ba ba kuma darajar sa a cikin gari ko shi talaka bane ko kuma a ce wai wannan ba a samun mai kudi wali ba haka bane zaka samu mai kudi wali zaka samu talaka wali zaka samu laborer wali zaka samu kuma wanda ba laborer ba wali gurgudan imaninsa da bin dokokin Allah wannan shine ke sa ya zama wali ko ya zama kada ya zama mun gane wannan insha Allah yawa to shine sai yake cewa faminhumul abidu a cikin su akwai mai yawan ibada wa minhumul alimu akwai mai yawan neman ilimi domin harkar neman ilimi ita kanta mutum ya dage a kanta ko da ba mai yawan ibada bane shi ma kansa wani abu ne da zai sabbaba masa wato walittaka wa minhumul tajiru akwai attajiri in an ce attajiri mai yake nufi da tajiri dan kasuwa shi balarabe in yace dan kasuwa in yace attajiri yana nufin dan kasuwa yawa mamu in muka ce attajiri yana nufin mai kudi ko yawa to balarabe ba haka ke nufi ومنهم المعلم اكوي مالمي مي كويروا ومنهم الغازي في سبيل الله اكوي مي زوا ياكي دون دوكا كلمه الله واشباه هؤلاء اذا مكمنتم انهم في اصناف الامه اكن دنغوجين جماعه cikin al'umma kama qala Allah jalla wa ala kama da Allah madukiki fadi fi akhir surati al-muzammil cikin fakkace surati al-muzammil Allah madukina sha inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layli wa nisfahu thuluthah mun karanta ta amma kun diga ba to yawa al-aya yace fa zakara fiha asnaf an-nas sai ambaci wato dangogin mutane wa anna minhum alladhina yadhribuna fil ardi cewa a cikin su akwai wadanda suke tafiya bayan kasa yawa yabtaguna min fadlillahi kuma suna neman wato falalar ubangiji wato kasuwanci wa anna minhum man yuqatilu fi sabilillah sai su kuma akwai wanda yake yaki dan dauka kalmar Allah wa hadha yaqumu anwa'an kathiratan wannan ya kunshi wato nau'o'i daban-daban a cikin wannan min din yawa in ka ce min to ba zai zama anwa'an ba sai dai zama anwa'i hadha yaqumu anwa'an kathiratan wannan ya kunshi dangogi ko nau'o'i daban-daban sai sai amma lafzus sufiyyati me hakuri mun karasa wannan dan ba sai mun da saki da wa kansa ko yawa zan sauri in gama yace amma lafzus sufiyyati amma shi lafazin sufiyya lafazin sufaye ai muna jin sa yanzu ko ina tambaya yanzu me yake nufi da sufaye me za ku ce suwaye sufaye me sufaye na ya baya sanin mu nagari kawai zan ce su baye zuwa su baye to masu bin dari kun bi da ko yau a tasawuf suna ne guda daya babba babban dan liman daraja ne ma'ana suna ne da ya hada abubuwa da yawa a karkashin sa asalin sa shi kamar da muka ce daga wannan gudun duniya din da kiyamata da suka ga masu duniya suna fantamawa aka samu su salihan bayi sai suka ce su ba ruwan su wannan duniya din sai suka ga kiyamata suna gudu shine abun har ya kai ga ake suke sa tufafin gashi shine ake ce musu sufiya ma'ana nisba zuwa ga wannan tufa da suke sa to shikenan a hankali kuma sai abun ya canza ya shiga wani yanayi daban sai aka koma irin wancan abin nake gaya mana irin shauki da sauransu ana faduwa ana sauransu to kuma a hankali sai suka fara bambanta daga sauran mutane sai ka ji suna cewa hanyar nan tamu mu wannan tsariƙar tamu da mu ita muka shiga don mu kai ga Allah a hankali hankali wannan lafazin sai suka fara keɓanta da su shikenan sai aka fara samun hanyar shekuwa ne hanyar shekuwa ne shi ga yadda yake fahimtar abubuwa to shikenan sai abubuwa suka zama dariƙa dariƙa ma'ana tariqatu fulani wannan hanyar wani sai wannan hanyar wani sai har ya zama kuma aka sa musu sunaye da aka sa musu sunaye kuma aka yi farqi farqi reshe 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 ga suna da yawa yawa wani ma ba a san da shi ba kowa da ya zo cusa kansa gwargwadon yadda kake iya jan mutane da irin dabarun da zaka musu da gurgudan yadda zaka ja hankalinsu da irin mabiyan da zaka samu shine abin har kawo mana azuwa da su yau amma abin ya dade a can amma a tsakiya kuma aka sami wata fatara da a falsafa ta shiga cikin harkar falsafa na ta bayani ta kun san me ake nufi da falsafa mun sha bayani kwanan nan da musamman yan wannan darussa daban-daban harkar falsafa sai ta shiga cikin harkar shine sai zama aka samu abin da ake cewa at-tasawuful falsafi philosophical sufism mutane sun yi rubuce-rubuce a kansa da yawa yawa wannan abun ya samu shigowa a ƙarni daga na 5 zuwa na 6 ya bunƙasa ƙarni na 7 zuwa na 8 na hijira a zamanin su irin su Ibn Arabi muna jin Ibn Arabi ko na gaya mana shi a baya a wannan littafin da muka fara karanta irin su Al-Afif al-Tilmisani su Ibn al-Farid mai ta'iyya sun yi maganganu haka za ka riƙa jin su suka tsakko wasu abubuwa na asalin addinin India addinin Hindu kenan ba ƙasar ba addinin Hindu wannan da suke bauta wa gumaka ya shigo da kuma addinin Kirista shi ma wasu abubuwa suka shigo ciki aka gwa mutsa su aka samu irin abin da ake samu musamman fikirar da ake cewa harkar wahdatul wujud wahdatul wujud mutum yayi da awar shi ma Allah ne mutum ya bude bakinsa ya ce wani Allah ne ko shi kansa Allah ne yana yawo a cikin gari yana cewa ya gafarta wa mutane wannan an ba bakon abu bane ba sabo bane a wai a zamanin yanzu aka same shi da kuke ji yawa yanzu ne saboda zamani ya kai mutane kowa yana i'tikadin abin da ya ga dama kuma zai faɗi abin da yake so kuma a bar shi ya zauna lafiya ana cewa ana demokradiyya ko kuma demokradiyya daga cikin siffofinta manya shine dan adam sama yake da komai duk abin da yayi to kar a taba shi a kyale shi yana da dama ya zagi Allah yana da dama ya zagi manzon Allah yana da dama ya ce kowa yana da dama ya yawo tsirara a gari duk a kyale shi ba mai kama shi Allah madauki sauki mana shi yasa aka samu irin waɗannan abubuwa har kuka fito yanzu kuke jin su amma a rubuce suna nan a rubuce duk waɗannan dalilu da suke dangane da kansu ko zuwa ga waye ba sai ka faɗi sunan ko guda ba ko zuwa ga waye to asalin su sun koma zuwa ga wancan harka ne yau karka ce wayo zamanin yanzu wayo wasu ne suka yi tsanani a yanzu suke faɗin wannan irin magana wannan magana tana nan a rubuce a cikin littafin su duka yau lokaci ne bai yi ba da wasu ba sa faɗa sai ka je zauren su kana karanta wa aljibai a gaya maka yanzu lokacin yayi ana faɗa shi ne har za ka ji abubuwan da ake ta rigima akan sunan kwanakin nan ko kan waƙe-waƙe da ake yi a kira wani mutum a ce shi ne mahalicci shi ya halicci mutum shi ne aiko annabawa ba a ma halicce shi shi ba a ma haife shi ba haihuwar sa ƙarya shi da makamantan waɗannan irin abubuwa duk dama can akwai su ba bakin abubuwa bane a rubuce ibnu arabi ba abin da bai faɗa ba ibnu arabi kai ko at-ta'i yayi maganganu irin wannan da zagin da sukan annabawan Allah yace annabawa sun wuce iyaka dan me suka hana mutane bautan gumaka bayan gumakan ba komai bane su ma Allah ne mutum ya tsaya gaban gunki yace ya wani yi min kaza ba wani abu ya bauta ba shi ma wannan Allah ne domin duk gine-gine da bishiyoyi da ruwa da komai duk ba komai bane Allah wannan din yana nan rubuce kuma mun san maganganun duk da sha biya mana irin wannan maganganun irin maganganun daga cikin abin da yake fadi yana cewa abin yana cewa wa malkalu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibu fi kanisati di ya fadi wannan yana rubuce a cikin littafi cewa me wa malkalu wal khinziru illa ilahu inji shi eh cewa wai kare da alade ba komai bane dan kaga kare dan kaga alade ba komai illa ilahuna ubangiji mu ne kawai yake yawo a bayan kasa inji shi yace wa mallahu Allah kuma ba wani abu bane illa rahibun fi kanisati shine mai bauta fada da yake bauta a cikin a coci ma'ana kaga fada a coci kawai Allah in abu abin nan a masallaci ka ganshi shi ma Allah ne a can gun bautar hindu bautar yahudu duk kawai ba komai bane Allah ne ne me shine har yake cewa wai ibnu amina ta hajjara wasi'a wai dan amina din nan yazo ya takure abin da yake budadde ne ji wannan maganar mu wai wanda ke cewa la ilaha illallah yake budadde shi yasa a zamanin baya aka samu dama khalifofin zamanin dama su suke kama mutum a yanke wuyansa a kai shikenan ai masa hukunci to amma lokacin da irin waɗannan abubuwa babu damar a yi su kuma akwai jahilci mai yawa mai yawa mai tsanani ga mutane har suna ɗaukar waɗannan abubuwan addini ne shi yasa za a ga abubuwan an bar su sun kai ga irin wannan matsayi duk da babban abin da ya kamata dama masu karantarwa su yi shine a ilmantar da mutane hatsarin irin waɗannan addini yau ba a ce mutum ya ɗau hukunci a hannunsa don ya ji labarin wani ya yi wannan aƙida ka je kashe shi ba a'a zamanin yanzu kai irin wannan fitina za a tare ko ba haka bane shi ma zai iya zuwa ya kashe kai sai ka faɗi wani abu to kaga kenan ba wanda zai zauna lafiya amma kullum dama Allah ne madauki ne ya jarrabe mu samu lada da ranmu ya bashi da irin jin wannan maganganu yau mu yi hakuri da su Allah madauki kuma zai kawo lokacin da za a samu cewa ba za a ji su ba amma maganganun kamar da na ambata mana da daddu ne dan haka dan ko shugaban wata tafiya ya fito ya ce a su ba sa tare da masu irin wannan babban abin da za a yi shine a je wannan littafin a fito da su a gaya wa mutane abin da ke cikin wannan littafin a daina imani da shi kuma a watsar da yada dariku wannan shine amma in dai za a yada waɗannan dariku to za a ci gaba kuma za a samu mutane za su yarda da wannan yanzu wannan maganganun yanzu shi misali littafin ibnu arabi shi at-ta'i din yana da littafai manya guda biyu al-futuhatul makkiyya da kuma fususul hikam duk maganganun da faɗa duk suna cikin wannan littafin kuma wannan littafin a nan ganin na fara ganin sa da ido a library ta tsohuwar Kano State Library ta mana ta kofar fada lokacin gina shiga cikin a lokacin akwai wannan littafin timeme ne katu al-futuhatul makkiyya guda uku suna nan a ciki daga bayan musulmi ko suna nan har yanzu kuma an dauke akwai kuma shi fususul hikam guda ɗaya ne haka mujalladin guda duk wanda ya so zai karanta wannan abun zai ji kuma zai ji abubuwan da ke ciki da haka ba bakin abubuwa bane babban abin da ya kamata dama malamai su yi a cigaba da ilmantar da mutane wannan hanyar in ta kai ga wannan irin abun to fa kafirci kaga a yanzu ko mai hankali ba wanda ya karatu ba yana jin wannan abun yanzu wannan misali da bayan yanzu ka ji kyama a zuciya ko baka ji ba wajibi ka ji kyama a zuciya to duk jahilcin mutum inda yana kan fitra ya san Allah shine mahalicci Allah daban halittarsa daban kana faɗin wannan irin abun zai shiga Allah ma da ka bashi ma aka ba masu a cikin saboda an gin ya ginu akan fitra ya ginu akan abun ne shine asali addini wanda yake da dini to Allah madauki ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake irin wadancan Allah ya raba mu da su to mu karasa cewa amma lafzul sufiyyati ولفظ الفقراء فهذان لفظان حادثان من جهة وصم المتعبدين السحاد بذلك وأن باقين كالمؤمن سابين إذا أكفار الدسوة فنجرا وصفت شيني وصم ساء علامة وصم شيني أساء علامة يوه أساء علامة دسوء أنا كلا المتعبدين ما سبوتا السحاد ما سبوت الدنيا دوانا سنانك وذكر عدة أقوال في السوفي وذكر عدة أقوال أم أمبتي قولي قولي دبن دبن dangane da as-sufiya wa istiqaqiha da kuma wato ta ina aka samu lafazin shi ne istiqaqi wa zakara wa dhikra as-sahih minha ko in ce ibnu taymiya zakara as-sahih minha mun karanta a cikin littafin ko shi yake nufi cewa ibnu taymiya ya ambaci wanda yafi annaha nisbatun ila as-sufi cewa an samu sufiya ne daga lafazin suf ko buzu wa laysa as-sufu fi as-sayfi wa ash-shita'i wa libs as-sufi fi as-sayfi wa ash-shita'i sanya sufi zamanin zafi da zamanin sanyi as-sufi al-khashim yana nufin wato sufi mai kaushi ba mai taushi ba yawa yadullu ala bu'din an al-taladdudi yana nuni akan ko alama ce ta nisa daga jin dadi fil hayati fid dunya a rayuwar duniya walidhalika sara sunnatan lahu wanda sai zama sunna a gare su annahum la yalbasuna ar-raqiqa ba sa sanya kaya wato sirara min athiyabi daga cikin tufafi wala al-qutun ba sa sanya kuma wato auduga kayan auduga duk ba sa sawa wala al-kattan ko kayan kattani kayan da muke cewa kirtani ko yau wanda ake samu daga wani ishi da ake shuka ka abin nan daga ganyen sa ake yin abin nan lining wa ashbahu zalika da makamancin waɗannan min athiyabi na'ima na kayan da suke wato masu taushi لأن فيها نوع تلذذ دومين وسنا دن وني نوعي نجين دائي ونوع إقبال على الدنيا كما متن يافس كانت الدنيا نكما يتليتا ينا سنتا وهذا بلا شك في أصله خروج عن السنة وأن هو متن يسام كانس وأن إلن كيدي في تاني لك سنة بنت الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينا سنة تفافي ما جرت عادة قومه بلبسه yana sanya kayan da al'adar mutanen garin su suka saba sawa shi yake sa malam yakun mimma yafsul mushrikin sai dai idan ya zama cikin wato abin da yake da mushrikai ne suke sawa fi hay'atihim wajan wato hay'atihim adh-dhahira siffatu tabayyana ta zahiri aw yakusu ahlul kitabi ko a ce yayi kama da ahlul kitabi shi yasa al-imam shafi'i wata rana da wani yazo masa yace me kake cewa me annabi sallallahu alaihi wasallam yace akan kaza sai kawo masa hadisi sai mutum yace to kai kuma me kake cewa ka ganni da zinnari ne a coci ka ganni na daura zinna wannan abinda suke damara da shi da tsoci yawa sai ce ka ganni na daura wannan ne shi yasa kake mun da magana don me don alamar kiristoci a wannan zamani shi ne sa wannan shi yasa malamai suka haramta mutum ya sa don kada ya kama da shi ina fatan mun ji abin yawa to shine sai yake cewa wa hadha bila shakkin fi asli qanun aw yakusu ahli kitabi fi hayatihim adh-dhahira yasi falibsu al-izari ko falabisa yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya al-izara wa rida ya sanya jauku da mayafi wannan shine sanannen abu walabisa al-qamisa kuma ya sanya riga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa riga mai dinki wasarawil ya sa wando har yanzu da masu cewa zamanin annabi ba wando yawa duk ba haka bane yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa akwai rida'in akwai izali kuma akwai rigar akwai wando duk akwai ai lokacin a takafal larabawa ce wasu abubuwan ba su zo musu ba amma a sauran al'ummomi lokacin su daular farisa da yake suna da daular sai ariqa wato tsohon da suna da tsohon civilization akwai abubuwa zane-zane wato dinke-dinke iri-iri duk akwai su a lokacin Arumawa da Farisa da haka a lokacin da aka fara kasuwanci ana so irin waɗannan kayan ana sawa suna fata mun gani da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa irin waɗannan kayayyaki a wala bisal amain ya sanya rawani har yanzu wa taraka kuma ya bari ma'ana ya sa wata rana bai sa ba yawwa wala bisal sufa yace wa lubsus sufi ولبس الخز ولبس الكتان ولبس القطن ونحو ذلك يسي حكا لكما يا سنيا أبن ديكي شما نسوف النه معنى أبن دعكي ساوى أذامني إن متعني سنة ساوى دمون أو إنسان زامني أنا ساسوف معنى أبن دعكي شرق فاتا النبي صلى الله عليه وسلم شما يا سائلون ونسوه لمن جماعة سنة ساوى yau ba wai an watsar da shi shi kuma ya dauka badan alamar tsoron Allah haka nan abinda yake walabisul khaz kuma yasa nau'in alharini wanda ba haramtacce ba shine alkhaz wanda ake samu daga wani abinda sakar wasu kwari walabisul kattan yasa kayan kattani walabisul qutun ya kuma sanya kayan auduga wa nahwu zalika da makamantan wadannan wa hadha yadullu ala anna labsul khashin min athiyab li ahli as-salah annahu bid'ah wannan ya nuna mana a ce salihan bayi mutanen kirki waliyai sai su wai ba za su sa kaya masu kaushi ba sai dai su sa masu kaushi yace to wannan bid'a ce saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kowanne ya sa mai taushi ya sa kuma mai kaushi muna fahimtar zancan yau sai shi qala har kuma an ashi mun ji sai as-sahih annakum nusibu ila sufi an sanya an fadi wannan sufiya ne saboda dangana su zuwa ga sufi wato wannan kayan wato fata ko gashin dabbobi faqila lakum sufiya nisbatan ila suf wa hadha arjahu yace wannan shine mafi rinjaye al-aqwal daga sun dauka maganganu kamar da karkame dai ambata yace wa min al aqwal allati faqawal wa min al aqwal aidan har yanzu daga cikin irin wannan maganganu fi nisbatihim allati lam yadhkurha wa inda ibn jamia bi fada ba annahum mansubuna ila kalimatin yunaniya hiya kalimatu sufiya wannan ibn jamia bai fade shi ba cewa wasu suna cewa sufiya an samu ne daga sofia kalma ce ta greek wa ha'ula'i hum mutanassikatu yunan sune masu bauta a cikin yunan a cikin mutanen greek ni magana akan greek ko da kike kuna mantawa lokacin muke magana akan falsafa alladhina yatlubuna alhikma masu son hikma wato yana nufin masu philosophy mun ga jinna philosophy asalin ta dama ne daga me mahabbatu hikma san hikima shine ma'anar asalin philosophy ayyace falsafatu falasufiya daga nan an same ta ne daga wannan falasufiya ai bil arabiyyati ayyace wa bil arabiyyati takunu bis sin al arabsi ana amfani da sinin ne wa bis sadi ana kuma amfani da sadu shi yasa abun yana da alaka da wancan daga philosophia aka samu sufiya kuma zai iya dauka daga wancan sanya sufi din kamar yadda muka karanta yace wa idza arafta tarikh zuhur haula sufiya in ka san tarihin bayyanar waɗannan sufaye fi biladul islami a kasashen musulunci arafta annahu ja'a min jihati an-nasara to zaka san cewa wannan abubuwa fa sun zo mana ne ta bangaren kristoci yawa fa inna ittisala ba'd man la ilma indahu haduwar wasu waɗanda ba su da ilimi min al-mutazahhidati daga cikin masu gudun duniya jahilai bin nasara da suka haɗu da kristoci wal qita'i ulaika suka waɗannan kuma suka yanke ma'an nasara suka yanke tare da kristoci fi ma'abidihim a wajen bautarsu fil kana'isi ashoshi wal adiyati a ƙauyuka can ƙauyen gidajen da suke ginawa a bayan gari shine adiyira kharijul buldani a wajen garuruwa al-ma'mura ma'ana a bayan gari kamar irin tiskali da ake yanzu ai da haka sufaye suke komawa bayan gari su yi ta ibada ba ruwansu da mutane mun gane mun san tiskali ai da alarmomi suke yanzu su gudu su karatun alkur'ani to da can su kuma waɗannan sai su gudu mutum ya shekara bai shigo gari ba ba ruwansa da komai sai abin jeji zai ci bai san me ake a kasuwar garinsu ba ya koya wa kowa ilimin komai to da haka suka ɗauka wai haka Allah yake so wannan kuma yana cikin sababin da ya jawo ci bayan addinin musulunci da aka dora mutane kan wannan hanyar aka nuna musu harkar yawo a yada addini sawa'un ta bangaren zamanin jihadi ko a ilmantar da mutane ta hanyar wa'azi duk wani abu ne wani neman duniya shi yasa malamai suka watsar da mutane a cikin gari suka yi ta jahilci aka yi ta jahilci aka rubuta musulunci har ya nisa wato tarbiyyar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nisa daga mutane to shine dai mu shiga ban musulmi mu karasa yace fi ma'abidi mukanisun wa dalilati kharijil buldani al-ma'mura kharijil mudni a wajen garuruwa wato manyan garuruwa da birane ansha'a hadhal madhhaba sai aka fito da wannan madhhaba aka same ta ai au hadhihi tariqatu sufiya tanan aka samu wannan dariqu da ake cewa dariqun sufai dage mun ji asalin su kowa ya fahimta to yace kama huwa zahirun min kitabi ad-diyarat kuma da wannan yana nan a rubuce cikin kitabun diyarat na wani malami as-sabuski shine lissabuski sabuski wani malami ne ya rubutu akan wannan harka wa ghairihi da makamancin sa mimma huwa ma'ruf haka nan kuma al-qushayri yana da littafi al-abisalat al-qushayriya ya magana akan wadannan naga mana shi nan ko sanannan abu ne fi tarikh as-sufiyyati yani annahum yatlubuna su as-sufiyya yake nufi yani as-sufiyya yatlubuna annahum ahlul ishraqi wai su ne masu ishraqi ishraqi harka haske ko karkata zuwa ga gabas al-ishraq ar-ruhi wato haske na zuciya kasan kullun da ma abinda suke jan mutane zuwa gare shi ne ai mutun da ya gyara zuciyarsa ya kalkale ta ce kyau ya koma zuciyarsa ce haske shine babban abu koda mutun ya zama cewa ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar ilmantar da mutane ya bar mutane cikin jahilci wannan ba daidai bane babban abu shine a ilmantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au ahlul hikmati sulukiyya ko kuma mutane da suke bin hikima ta hanyar suluka ta hanyar suluki wato hanyar halaye yace hada qaulun nasarahu aidan qa'ifatun min al-ulama wannan magana ko ra'ayi da cewa asalin tasawufi daga wannan abu yake shi ma wani qauli ne da wasu daga cikin malamai suka taimaka masa ma'ana suka yadda da shi abinda da yake so ya mana shine lafazin tasawufi ga asalin sa ko dai a ce daga sanya tufar wato sufi wannan shine ne buzu ko gashi ko kuma dai buzu dai wanda yake mai kaushi ko kuma daga lafazin falsafa daga nan aka samu to kowanne dai asali ne da suka faɗa kuma su kansu sun yi sabani wajen kauli 40 in ka tambayi sufaye daga ina asalin wannan kalma take kaulin ya kai 40 wannan shi daga kaza ne wannan shi daga kaza ne babu inda suka yi ittifaki ko ga wannan yana mana da asali abun ba shi da asali dama a cikin addinin musulunci isman wa madmun sunan da kuma abin da ake yi ciki mutum ya tsaya kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me zaka dauki dariƙar wani dariƙar shehu wani dariƙar shehu wani bayan ga dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ta a cikin alqur'ani ga ta a cikin hadisansa ya ci abinci an ga yadda ya ci ya sa tufa an ga yadda ya sa ya zauna an ga yadda ya zauna ya tashi an ga yadda ya tashi ya yi jihadi ya zauna da mutane ya ilmantar ya ci abinci ya yi bacci ya yi magana ya yi yawo duk abubuwansa suna nan a rubuce me yasa ba za mu je mu dauki nasa mai koyi da shi ba sai a dauki ta wani wannan kuma ba mu da tabbas ma mutumin kirki ne akwai mutanen da tarihin su ma ba mu sani ba wallahi wasu inda zaka ji tarihin su wannan mutumi da ake wani yake waka yana cewa shi ya halice shi mutanen kasar su muna hira sai wallahi su a garin su ma a kasar su wallahi ba su ma dauki shi wani malami ba cikin malamai ma da aka san su ma mashhurai a kasar Senegal amma shi ku mutanen Najeriya mun mamakin yadda kuka zo ku dauki wannan mutumi har ya zama abin da ya zama abu Allah madauke so Allah ba muska to Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallame daga kowace irin fitina wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik